والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka, wata Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya, wanda a wannan masallaci na Kaduna State da ke cikin garin Jimai Tayola muke fassara abin da ya sauƙaƙa na Alƙur'ani a daidai wannan lokaci na bayan sallar Isha. Muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagorance riƙo da hannunmu, ya taimake mu a kan fassara wanda take daidai, sannan ya amfanar da mu da abu da za mu ci. A yau insha Allahu za mu yi majalisi na farko, kuma muna cikin suratul Tauba ne a shekarar da ta gabata, hijira 1446. Mun tsaya a ƙarshen aya ta 72. A yau kuma insha Allah shekara ta 1447, wanda ya daidai shekara 2026 miladiya, za mu tashi a farkon aya ta 73, inda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub 'alayhim وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal nabiyyu, ya kai annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara, ka yaƙi kafurai, wal munafiqina da munafukai, waghlud alaihim, ka kaurara musu kada ka musu sassauci. Wa ma'awahum jahannamu, makoma sautan jahannama ne, wa bi'sal masir, tir da makoma, wato sautan jahannama ma'ana makoma ta yi nuni. Anan Ubangiji ta'ala yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙi kafurai, su ne waɗanda suka bayyanar da kafircinsu a fili, suka butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala, suka ci su imani. Mushrikansu da waɗanda ma suka ƙi su yi imani ko ba sa bautan gumaka, sannan kuma da munafukai waɗanda suka bayyanar a fili cewa musulmi ne su, amma kuma a hakika su kafirai ne, wato sun ɓoye kafirci a zuciyansu, sun bayyanar da musulunci a fili, saboda idan musulmi sun zo yaƙan kafirai kada a yaƙe su. Sun yi haka ne domin tsoron wato kada a haɗa da su idan za a yaƙi kafirai, kamar yadda wani yake cewa man tasabu ila al-islam illa li shawni dima'ihim abla tusala, sun danganta kansu zuwa ga musulunci domin kada a zubar da jinanen su a lokacin da ake yaƙan kafirai, amma kuma kafircin su iri ɗaya ne da na kafirin ko ma da sauran kafirai. Wayannan kalmomin al-kuffar da al-munafiqun da makamantansu ana ce musu al-alfazu shar'iyya, wato lafuza ne wanda shari'a ta zo da su. Idan an ce muslimun, musulmi, to shari'a ne zo da wannan, yana da wata ma'ana daban wanda ake nufi da wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan an ce mu'minun, mu'mini, kenan bayan ya zama musulmi kuma ya riƙe addinin sa yadda ya kamata. To haka nan in an ce al-kafiru, kafiri shine wanda ya kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala. In an ce al-munafiqu, munafiki wanda a zahiri yana yi wa Allah biyayya amma a batini kangarare, ya boye kafirci ya bayyana da musulunci. Sannan kuma akwai al-mushrik, shine mushriki wanda yana bautan gumaka kuma yana bautan Allah, ya haɗa Allah da wani a wajen bauta. wayannan da kafuri da munafiki da mushriki dukkanin su wato ainihin kafirai ne. To Ubangiji Ta'ala ya ce wa manzon sa ya yake su kuma ya kaurara kada ya musu sassauci ya tsananta musu tun a nan duniya, domin idan an musu sakaci to ko shakka babu za su lalata addinin musulunci kuma za su cutar da musulmi. Saboda haka kar a musu sassauci, sannan a lahira ko makoma su ta jahannama ne wanda makoma ce wanda take wato ainihin mai muni. Amma malamai sun yi bayani yadda ake yakan kafurai da yadda ake yakan musulmi akwai bambanci. Shi kafuri ana fito na fito da shi da takobi ko da makami idan yana neman yakan musulmi. Shi kuma munafiki ba a yakansa kirkiri don ya riga danganta kansa zuwa ga musulunci. Shi yasa manzon Allah ta sama ya san munafukai a zamaninsa, amma kuma bai kashe su ba. Yace don kada a ce yana kashe sahabbansa, kada a ce ai in mutum yayi imani ma bai tsira ba, duk da cewa a zahiri ne suka yi imani amma a batini su kafirai ne. Sai aka ce shi munafiki ana yakansa ne da harshe da hujjoji daga Alƙur'ani da hadisi da tona masa asiri da faɗan halayensa da kinsa da tsawata masa da wannan ake yakansa. Shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali afwan radiyallahu anhu yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takuba guda hudu ne. Takubi na farko shine saiful mushrikin, wato takuba da ake yakan wato ainihin kafirai da su mushrikai, wanda Allah ta'ala yake cewa fa idzan salaka ashhurul hurum faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. الله تعالى ce idan mutannin da aka haramta yaki suka wuce, to ku yaki musulmi duk inda ku yaki mushrikai duk inda kuka same su, kar ku sassauta musu, ku kama su, ku je ku tsare su, ku zauna a kowace madakata ku jira su, domin sun kafurce wa Allah subhanahu wataala kuma suna cutar da musulmi, suna son su hana musulmi addini. Sai Allah ta'ala ya ce amma idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku kyale su, ma'ana in suka musulunta suka miƙa wuya suka yi sallah suka ba da zakka to kar ku afka musu. Allah mai gafara ne mai jinkai, ya gafarta musu laifukan da suka yi a baya, sannan kuma ya tausaya musu a yanzu kar a kama su da laifukan da suka yi a baya. Wannan shine takobi na farko wanda aka aiko manzon Allah ta sama da shi bayan kafirai sun cutar da su a Makka, sun bubbuge su, sun kore su, sun kashe na kashewa, sannan aka musu izini aka ce suna iya ramawa. To abin nan sai Allah ta'ala ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna la ala nasrihim la qadir. Allah ya ce an muku izini fa iya rama abin da aka muku a Makka. Sannan Allah ya saukar da waqatil mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa, ku yaƙi mushrikai gaba ɗayan ku kamar yadda su ma suke taron dangi su yaƙe ku gaba ɗaya. Saboda haka aka saukar da wannan takobi akan kafurai mushrikai wanda suke yaƙan musulmi, aka ce a rama, domin in ba an rama ba za a cire rai nima. Yace sai takobi na biyu shine wanda aka aiko shi da wannan aka aiko manzon sama da shi domin yaƙan ahlul kitabi. Kafurai ahlul kitabi su ne yahudu wato ainihin da nasara, su ma suna cikin jinsin kafurai, sai dai bambancinsu tunda su suna da addini to ba a yaƙan su kai tsaye har sai in sun ƙi su ba da jizya. Idan sun yarda za su ba da jizya za su ɗauka ƙanci musulmi suna sama da su, to wannan ana iya barin su ba za a yaƙe su ba. Amma idan sun ƙi bayarwa to za a yaƙe su kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, qatil al-mushrikina qatil alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yudul jizyata an yadin wa hum sabirun. Ubangiji Ta'ala ya ce ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar lahira ba, ba su haramta abin da Allah ya haramta ba, ba sa addini na gaskiya, ku yaƙe su daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara, ku yaƙe su har sai idan sun ba da jizya suna makafkanta da hannayensu, ma'ana sun ba da jizya sai ku tale su, su zauna akan alƙawari tsakanin ku da su, suna ba da jizya a bisa kaftanci, amma idan suka ki su ba da jizya, to ku yaƙe su kamar yadda ake yaƙan mushrikai. Da shi ma nan takobin yana nan. Na uku shi ne takobi na munafukai, waɗanda su sun bayyanar da a zahiri su musulmi ne, amma a haƙiƙa kuma su kafirai ne. To su ne wanda Allah ta'ala yake nufi da wannan ayar, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alaihim. Aka ce a yaƙi kafirai, a yaƙi munafukai, kuma a kaurara musu, wato kada a wato ainihin sassauta musu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi a yi musu a yi jihadi, wato a yaƙe su, malamai suka ce da harshe, a samu malamai wanda za su dinga ɗauko ayoyi da suke magana a kan munafukai, a dinga jan su ana fassara su, ana ta tona musu asiri, ana faɗan siffofinsu, ta yadda in ka ga munafuki kawai za ka gane, domin yana da alamu, ko bai ce maka shi munafuki ba ne, to sannan ake yaƙan su. Shi yasa a zamanin manzala ta sama, idan alƙur'ani ya sauka a tsorace suke, kada a fallasa su. Suna tsoro duk ayan da ta sauka sai sun ji mai ayan ta faɗa cikin hankalinsu ya kwanta, don suna tsorace cewa wato ainihin za a fallasa su, za a nuna ainihin halayensu. To irin wannan yaƙi da ake yaƙan munafukai da shi da hujjoji, to irinsa ne ake yaƙan azzalumai. Duk wani azzalumi ana yaƙansa da hujjoji ne da wa'azi, wanda ya yi mutumin da yake zaluntan al'umma, sawa'un shugaba ne mai zaluntan al'umma, ko wani ɗan ta'adda ne, ko wani ɗan kidnafi ne, ko wani mai zudda jina na musulmi ne da sunan addini kuma ba gaskiya ba ne, da duk wani mabarnaci, to ana yaƙansa ne da hujjoji da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har a tona asirinsa, a ƙwanƙwashe shi da waɗannan ayoyin. To haka nan kuma ‘yan bid'a su ma ana ƙwanƙwasan su ne da hujjoji daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi ake yaƙan su ba wai da takobi ba. Shi yasa babu abin da suke tsoro irin wa'azin ahlus sunna. Shi yasa suke faɗa da ahlus sunna. To ahlus sunna ba takobi suka ɗauka ba, ayoyin alƙur'ani ne da hadisan manzala ta sama, hujjoji ne kawai suke kawowa, suna lalata aƙidun ‘yan bid'a da ayyukansu, domin ba sa kan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yana daga cikin nau'o'in jihadi wanda Allah ta'ala wato ainihin ya shir'anta, wanda ibn qayyim ya kawo rabe-rabe wato jihadi a cikin zatul ma'ad, kuma manzon Allah yana cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. To da haka kai akan kanka ma ana buƙatan ka yaƙi kanka, kai jihadi akan kanka shine ka tsaya ka gyara kanka, sannan kuma ka gyara sauran wanda suke masu ɓarna a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Sannan takobi na hudun shi ne yaƙan waɗanda suka ƙetare iyaka, suke ta'addanci, suke zunta ainihin wato jinanen musulmi, wannan ana bayan an yaƙe su da baki da harshe, sannan kuma ana yaƙan su da takobi a lokacin da suka yi fito na fito wato ainihin da musulmi. Duk wanda ya ɗauki makami ya tinkari musulmi zai kashe shi, to ya halatta a zunta jininsa. Don manzon Allah ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna, duk wanda ya ɗauki makami ya tinkare mu, to ba a cikin mu musulmi, to da haka ya halatta a kashe shi. Kuma Ubangiji ta ce wa in ta'ifatani min al-mu'minina iftataru fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Idan mutane guda biyu suna faɗa daga cikin musulmi, to kuma su sulhu, amma in ɗayan yake ta'addanci yake so shi sai dai ya kashe ɗan uwansa musulmi, to ku haɗu ku kashe wannan mutumin, ku yaƙe shi, ku yaƙe shi, ya halatta a yaƙe shi. An aiko manzon Allah sallama da irin wannan wato ainihin takobi. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da jahilul kuffar wal munafiqin, a yaƙi wato munafukai, su yaƙan kafirai an san yadda ake yi. Yace to munafuki ana yaƙansa da hannu ne, har ma da kafiri ana yaƙansa da hannu ne. Saboda haka kenan da takobi, ko kuma in kafiri ne da takobi. Idan munafiki ne kuwa da hannu ka hana shi munafurcin, kana da iko kai shugaba ne, ko kana da iko a kansa ka canja abin da yake yi da hannunka, wato ainihin da ikonka. Idan ba za ka iya ba ka canja da harshe, shi ne ka yaƙe shi da harshenka. In ba za ka iya ba kuma ka iya abin a zuciyarka. Wato kamar dai hadisin da manzon Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Duk wanda ya ga abin ki ya kauda shi da hannunsa, idan bai zai iya ba ya kauda shi da harshensa idan ba zai iya ba kuma ya ki abun a zuciyarsa. Saboda a yanzu idan ba za ka iya yakan kafurai da harshe da takobi ba, kana iya yakan su da harshenka. Saboda ka duk abubuwa na barna da suke ka bayyanar da cewa barna ne kuma kafirci ne kuma Allah ta ba a son wannan abu, haka na sauran yin ta'adda gaba ɗaya. In kuma da harshen ma ba za ka iya ba a inda kake kana tsoro, to ka dole ne ka ki abun a zuciyarka. Amma in dai har ka ji kana son abin da suke a zuciyarka na kafirci, to kai ma ka zama irinsu. Idan suna fasikanci ko su abubuwa na zalunci na sabon Allah, sai ka ji kai ma ka yarda da abun, to kai ma azzalumi ne kuma fasiki ne. Don Ubangiji ta ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, kar ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalumai, wuta sai ta shafe ku. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma'awahum jahannamu, da kafuran da munafukan dukkaninsu makoma wutar jahannama ne, fir da makoma. Ai dama wutar jahannama Allah ya ce uiddat lil kafirin, an tanade ta don kafurai ne. Musulmi in ya saka shi ne a cikin addini sa shi ma sai zai fada, amma asalin wutar jahannama ta kafurai ne. Sannan wutar jahannama kuma munafukai za a sa su a ƙarƙashin ƙasanta ne. Innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar, to da haka munafiki yana karkashin kasa na wutar jahannama, domin shi kafuri ne da kari, ga kafirci kuma ga boye kafirci da ke cutar da musulmi. To da haka sai zamana wato ainihin kafurcin sa ya fi na kafuri, yana can karkashin kasa a wutar jahannama. Ubangiji ta Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa. Ya Allah ta Allah ya ce
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
وبنجي تعالى yahlifuna billah, wannan siffa ce ta munafukai, suna rantsuwa da Allah akan ƙarya. Ma qalu, suna cewa wai ba su faɗi abinda ake tuhuma, sun faɗa na kalman kafirci ba, na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, alhalin sun faɗa, sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka gaya musu suka ce su ba su zage shi ba. Wa laqad qalu kalimatal kufri, sun faɗi kalma ta kafirci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi. Wa kafaru ba'da islamihim, sun kafirce bayan musuluncinsu, ma'ana sun bayyanar da kafircinsu ƙarara bayan da sun ɓoye kafircinsu na bayyanar da musulunci. Kenan sun bayyanar da kafircinsu bayan bayyanar da musulunci, amma dama su ba musulmi ba ne. Wa habu bima lam yanalu, kuma sun yi niyyan abin da ba su samu ba, sun shirya su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an san su waye suka kashe shi ba a lokacin da yake dawa daga yakin Tabuk, amma ba su yi nasara akan wannan ba. Allah ya kare shi da karewarsa. Wa ma naqamu, ba komai suka ki ba, ba komai yasa suke yin waɗannan abubuwan ba, ba wai sun manzara sama yana da wani laifi ne a wajensu ba. Illa an aganahumullah, sai dai don sun ga Allah ya wadata su wa rasuluhu, manzon Allah ta sama ya wadata su da ganima min fadlihi, daga fadalansa. Wato ba wani aibi da manzon Allah ya musu, babu laifin da ya musu, amma don ga sun wadata ne kawai, don da sun ga suna da wadata, kun wadatan nan Allah ne wadata su. Manzon Allah ta sama ya ba su ganima, suka zama mawadata, amma da sababin wannan suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa in yatubu, idan har suka tuba daga kafircin da suke yi da munafircin da suke yin, yaku khairan lahum, wannan zai zama alheri a gare su. Wato Allah ta'ala yana tausayin bayinsa, bayan ka yi aikin kafirci ko munafirci, ya faɗi irin sakamakon da zai maka mummuna, a can ya ce makoma su wutar jahannama ne, kuma tiri da makoma ba makoma ce mai kyau ba, amma nan kuma yana tallata musu tuba, yana cewa idan suka tuba fa wannan zai fi musu alkhairi, mana in sun tuba Allah ta'ala zai karɓi tubar. Wa in ya tawallau, idan suka juya baya yu'azibuhum Allah Allah zai musu azaba azaban aliman azaba mai radadi fi dunya anan dunya wal akhirati da lahira in ko ba su tuba ba suka ci gaba da kafircin su da munafircin su to sani akwai azaba mai radadi anan dunya shine za a yake su za a kakkashe su za a kama su kuma za a turo mala'iku su taimaka wa sahabbai wajen yakan su wal akhirati akwai azaba kuma a lahira mai radadi ita ce azabar wutar jahannama wanda aka tanada musu wa ma lahum fil ardi min waliyin ba su da wani majibincin al'amura a bayan kasa da zai kiyaye su daga azabar Allah wala nasiri ba su da mai taimako wanda zai hana a musu azabar Allah ranar alkiyama to da dukkan wanda yake akan kafirci ko kuma akan wato munafurci ya sani sakamakon sa wutar jahannama ranar alkiyama kuma babu wani wanda zai hana a sashi a wutar jahannama innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya Allah shirka da kafirci bai sani cewa wuta aljanna ta haramta a gare shi bashi bashi ga aljanna sannan wutar jahannama ita ce makomansa sannan kuma bai da mai taimakonsa da zai hana a sashi a wutar jahannama ranar alkiyama kuma in ya shige ta har abadan abada babu ranar da za ta fita babu ranar da zai fita wannan ayan ta sauko ne kamar yadda Qatada yake faɗa a sha'anin Abdullah ibn Ubay ibn Salul wato shugaban munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wasu mutane guda biyu sun dan samu rikici lokacin ana dawowa daga wajen yaƙin Muraisi shine yaƙin Banu Mustala sai suka samu matsala akwai al-Juhani da ƙabilatin ƙabilan Juhaina da kuma wani mutum Ansari wato wanda yake cikin sahabban Madina to da suka zo suna faɗa shi wannan al-Juhani din sai ya galba akan wannan ba Ansari kamar a ce ya buga shi a ƙasa ko kuma dai yayi nasara akan sa a faɗa shikenan sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai yake gaya wa Ansarawa wanda aka kadana su kenan ko wanda shi bai yi nasara a faɗan ba sai yake ce musu ala tansuru akhakum ba za ku taimaki dan uwanku ba wato ku kawo dauki wa dan uwanku kaga abu zai zama yaki kenan ku zo ku kawo dauki ku taimaki wannan ba Ansarin mana ku yi maganin wannan al-Juhari din to shine sai ya faɗi wata mummunan magana yace wallahi ma mithna wa mithlu muhammadin illa kama qala qa'il sam min kalbaka ya'kulka yace kaga misalin mu da misalin muhammadu ina cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to kamar yanda mai fada yake fada wani karin magana ne na larabawa yake cewa sam min kalbaka ya'kulka ka kiwata karin ka zo cinje ka wai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne yake siffantawa da kare wai ya zo madina sun kiwata shi yanzu ya zo yana cinye Ansarawa yana kashe Ansarawa to kaga wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncin sa hukuncin kisa ne amma me yasa ba a kashe shi ba saboda kada a ce manzon Allah kuma yana kashe musulmi tunda ya sa rigar musulunci shi yasa ba a kashe shi ba to wannan maganar da ya faɗan to ita ce wanda da aka zo ana ainihin tambayan su ana tambayan sa ya faɗi wannan maganar don an ji labari yana faɗan wannan maganar kawai shikenan sai wani daga cikin sahabbai sai ya tafi ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka ce ga abin da kuma za a ce sam shi bai faɗa bai dingaran tsewa yana wallahi tallahi shi bai faɗi wannan shi ne ma'anan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamih to da aka yi rantsi da Allah ya ce shi bai faɗi wannan maganar kuma alhalin ya faɗa sannan ya faɗi wata magana ta biyu yace la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azu min al'abad yace in muka koma madina to wanda wato madaukaki zai fidda makasanci daga garin madina ko yana nufin shine madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makasanci to kaga wannan kalmar ita ma ta kafirci ne domin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makasanci kaga wala karkalo kalmatul kufri kenan sun faɗi kalman kafirci amma an ce sun faɗa sai mutum ya rantse da Allah ya ce bai faɗa ba ya ce wallahi tallahi shi bai faɗa ba to wannan maganan da aka kai wa manzo Allah ta sama ita aka tuhumi aka gaya wa Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran munafukai suka rantse suka ce ba faɗi wannan maganan ba shine Allah ya saukar da wannan ayan don ya tsola asirin shike ne yanzu asirin su ya tono tabbas sun faɗi wannan kalma ta kafirci sun ce manzo sama makasanci ne sun ce manzo sama an kiwata shi yazo yana kashe su sun siffanta shi da kai to shine Allah subhanahu wataala yake kauna musu asiri amma duk da haka manzo sama bai kashe Abdullahi bin Ubay bin Salul ba amma ɗansa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya musulunta da aka gaya manzo sama ga abinda babansa ya faɗa shugaban munafukai sai ya ce wa manzo sama ya ce ya rasulullahi idan har kana son ka kashe babana don Allah ka bani izini ni ne zan kashe shi da kaina dan sare wuyansa in dai kare kai hukunci kai yanke hukunci zaka kashe sai ce bai zai kashe shi ba shikenan sai ya tsaya bakin kofar Madina da Dr. Kobinsa ya tare baban nasa a shugaban munafukan yace naji abinda ka faɗa wallahi ba za ka shiga cikin Madina ba sai ka yadda kai ne makasanci manzo Allah ta sama madaukaki ne ba ka bajan sare wuyanka har sai da yadda shi ne makasanci manzo Allah ta sama shi ne madaukaki sannan dan sai ba shi wuri ya shiga cikin garin Madina to kaga wannan shi ma daukar kaskanci ne dan ka ne ya zo yace zai kashe ka ga in ba kai kaza ba to da haka sai aka bar shi fada da dansa to Ubangiji subhanahu wataala yace sun kafurce bayan sun bayyanar da musulunci dama akwai kafurci ma'ana sun bayyanar da kafurci bayan bayyanar da musulunci kenan fassaran wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamin wa kafaru ay azharu al-kufra ba'da islamin ay ba'da izhari islamin azharu al-kufra ba'da islamin ba'da izhari islamin sun bayyanar da kafurci ba bayyanar da musulunci da sun bayyanar da musulunci sun koyi kafurci to yanzu kuma sun bayyanar da kafurcin ma gaba daya to da haka da ba wai sun musulunta ne daga baya suka zo suka zama wato ainihin kafirai ba to sai Allah ta'ala ce wa hammu bima dam yanal ai sun yi wato sun yi niyan yi aikata wani aiki wanda ba su samu sun aikata shi ba in an ce alhammu wato bayan ka yi niyya ma ka himmantu za ka yi to sun yi niyan kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga yakin tabuka yana dawowa daga yakin tabuka sai wasu suka je suka tare shi an ce su 13 wasu sun ce su 14 suna da tsakanin 13 da 15 suka je suka sa suka boye fiskokinsu irin yadda yan fashi suke bo sai dan gidon ka kawai za a gani yadda ba za a gane fiskanka ba ke talafu da suka yi wannan suka je suka tare manzala ta sama da aka kashe shi to wani daga cikin sabai sai ya gansu sai ya nuna wa manzon Allah ta sama su shine manzala sama sai ya daka musu tsawa yana daka musu tsawa sai suka tarwatse da su da ababa da rakuman su gaba daya ba su samu sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sun wani shiga ne na gultu ta yanda idan sun razana taguwar manzara sama tana kadawa sai su je su jefar da shi su kashe shi to sai Allah ya tona musu asiri sun yi nufin su kashe shi amma Ubangiji subhanahu wataala bai ba su baya ba bai ba su dama ba suka juya suka ba da baya suka gudu to shine Ubangiji ta'ala ya ce wa hammu bima lam yanal wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu bi fadli ba fa dai fi manzala ta sama ya mutu kawai dai sun ga su ma wadata ne sun ga Allah ya wadata su da sabbin zuwan manzala ta sama Madina don wani lokacin mutum yana ta'addanci ne in ya ga ya samu wadata yana girman kai yana zalunci a lokacin da ya ga cewa shi ma wadaci ne ya samu wadata kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam yana girman kai idan ya ga cewa ya samu wadata to sun samu wadata ne amma manzon sama bai da wani aibi da za a ce ga dalili da yasa za a kashe shi ko a masa ta'addanci ko kuma wato ainihin azage shi manzon ta sama mutum ne wanda bai da matsala ko kadan to amma an zo da sababin zuwan manzon sama Madina mutanen Madina sun yi arziki an samu ganima an samu arziki an raba kowa zama mai kudi da sababin zuwan musulunci to amma shi kuma Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya juya abun wai mutanen Madina su suka kiwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina suke da kudin da za su azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da aka yi yakin abin nan yakin Hunain da aka zo aka riba ganima bayan yakin Hunain ganimar da ba ta fare ba irin ta ba don an yi fatawa Makka aka je aka yi yakin Hunain sannan aka yi yakin Taif duk aka je ganima aka riba to da ba a bawa Ansarawa ba an ba muhajirun da kuma almu'allafat qulub wanda ake rarrashin zuciyarsu ana ganin sababbin musulunta ne an ce ma har wanda ba su musulunta ba domin su shiga musulunci to sai wani ya lallaba je ga wa abin nan an sara cewa ba su ba ba su ba manzon sa kuma ya san sadaukarwar su da imani su da sun tallafa wa sabon manzala ta sama dukiyar su ma suna riba suna ba wa muhajirun ke sa sai aka basu da imani su don manzon sa kamar yadda yake faɗa yace kada in zo in rabiyan kyauta wani ya ga ban bashi ba wallahi nakan bar wanda nafi so in ba wanda ba shi nafi so ba kuma ka tana faruwa wani kawai tausayin sa ne zai saka bashi ba wajen shi ka fi so a cikin mutane wani kuma sharrin sa kake tsoro in baka bashi ba zai zage ka ko zai ci mutuncin ka sai ka bashi don ka kare mutuncin ka dubbu an aradikum bi amwalikum ko dubbu bi aradikum bi amwalikum an aradikum ko kare mutuncin ku da dukiyar ku yace wallahi nakan bawa wani na hana wani amma wanda ban bawa ba na fi son sa akan wanda na bawa ne to shikenan sai wasu suka yi magana ya aka yi tsoba a ba su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tara su sai ya ce na ji kunce kaza da kaza daga cikin bayanin da ya musu ya ce alam ajidkum bullalan fahadakum Allahu bi da lokacin da na zo Madina ba na same ku akan bata ba ne Allah ya shirya da ku da sababina wannan ba falala ba ne alam ajidkum a'da'an fa'allafa Allahu qulubakum bi ban same ku kuna gaba da juna ba Allah ya hada zukatanku saboda ni sannan ya ce alam ajidkum 'alatan fa'aganakum Allahu bi ban same ku abun nan talakawa ba babu da komai Allah ya wadata ku da sababina ai kafin zo Madina ku ba mawadata bane amma yanzu gashi kun zama mawadata da sababina da albarkacina da yakin da ake a samu ganima da dukiyar da Allah ya koro da sababin musulunci yanzu kun zama mawadata a sai sun samu wadata ne da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya faɗi kalma ɗaya sai su ce Allahu a Allahu ajallu wa aman Allahu wa rasuluhu aman wa ajal su ce Allah da manzonsa su suka fi baiwa su suka fi ɗaukaka to a ƙarshe da yake musu ala tarbauna an yasaba an-nasu bi shati wal ba'i wa tarhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dari hali yace duk wani wanda na bawa zai koma garinsa ko da akuya ko da rakumi ko da saniya amma ba wanda zai koma garinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku mutanen Madina to ba za ku yarda su din su tafi da wayannan raquma da tumaki da awaki ko kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi muku ba sai suka ce rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasan wa qasma suka ce mun yarda wallahi da wannan rabu mun yarda a riba a ba mu manzon sallallahu alaihi wasallam su ku tafi da abin duniya da aka ba su na gani to kaga a sai dama sun samu wadata ne da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ne yake ce musu ai abin da yake ruɗin su wayannan munafikan sun ga sun samu wadata ne da sababin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ke yasa ya son su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a so wani lokacin wanda kai wa alheri to shine zai zo yana yakan har Laraba suna cewa ittaqi sharra man ahsanta ilayk ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa kai tsakaninka da Allah kake masa amma nan gaba kuma sai zama abokin gabanka ba gaira ba dalili sai kirkiro wasu abubuwa kawai haka kawai shaitan ya sa masa ko wasu masu zuba shikenan sai zama abokin gabanka duk abin da ka koya masa na alkhairai da alherin da ka masa duk gaba ɗaya zama a banza shine wanda yake cewa wa allimu hurrimata kulli yawmin falamma sadda sa'iduhu ramani fakam allamtuhu nazm alqawafi falamma qala qafiyatan hajaji yace ina koya masa harbi inda ake harbi da kibiya ko tsirana amma da yaga wato hannayensa suna iya saita kibiya kawai da ya saita sai ya harbe ni da ita falamma sadda sa'iduhu ramani wata riwaya falamma shadda sa'iduhu ramani da damtsin sai karfi kawai sai ta kawai sai ya harbe ni ni na koya masa harbin kuma yace ina koya masa yadda zai dinga yin waka yadda zai dinga tsara waƙe to da ya koyi yin waƙan kawai waƙa ta farko da ya fi zage ni wannan ma kala qafiyatan hajani sai kama zaki na a cikin waƙe kawai to ana samun irin wannan sai ka kyauta da mutum ko sai zama shine abokin gabanka kuma wani kuma wanda baka kyauta ta masa ba shi kuma masoyinka to shine abin da ya faru manzo da sama ba gatan da bai mutu ba amma suka zama munafukai su sun zaɓi munafurci suna neman yadda za su cutar da manzo Allah ta sama har suna neman yadda za su wato ainihin kashe shi suna neman yadda za su kashe shi bayan sun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da haka ubangiji ta Allah ya ce fa in yatubu yaku khairan lahu in sun tuba alheri ne a gare su Allah yana kiran bayansa da tuba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كومين برنام مدوم ديان دي سابا الله تعالى كومي إن يتوب الله إنا كرمان توبان لذي ما توبان لستيائي با لذي توبان نم مزوروي أما جاءت أكاني دا الله دنيا بذي كوما با سواء الله تعالى ذي غفر كامان كما إنا فرنسكي دا توبان ناسا فيه دا متومين دي جي 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 yayi tafiya ya je gaba je diba je di da dan guzurin sarakunin sai mata da dan guzurin gaba daya yene ma ya risa in yayi gaba jinwa za ta kashe shi in ma bai bai iya isuwa gari ba jinwa za ta kashe shi ya zauna gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta sauke shi can da gaba je daga kansa kawai sai garakunin sai ya dawo gashi na akan sai na zauna yayi farin ciki yace yau kai ina so yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka sai ya manta ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijin sabar farin ciki ko da ya riga an go mutuwa ko yayin sai ko kuma zan sanya ce akhda mi shiddatin faray ya kusure zuwa da tsananin farin ciki bai kafurta ba an karbi uzurin sa don ba da niyya ya fada ba kuma Allah yana Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bawansa sai da yanda wannan yake farin ciki saboda haka duk laifin da kai Allah ta'ala sai sallata maka tuba Allah ghafurur rahim ne sai da karkace to ai ni yanzu shekara nawa ina saba wa Allah shekara nawa ina wannan fasikancin ko ina wannan ta'addanci to yanzu ina tuba ma ya zan yi sai ka fi a ce ka tuba ka tuba ka zama sabo duk wanda da yabo gaba ɗayan su an yafe maka su kuma bara a imanta ka da su kuma ba za a tona su bara na alkiyama saboda at-taubatu tadu ma kana qabla tuba tana rusa duk abin da aka yi kafin kamar yadda al-islamu ya ji ma kana qabla musulunci yana rusa duk kafircin da aka yi daga baya ya Allah ya rufa maka asiri kuma ba zai tona maka ba kuma ba za a aibanta ka da wannan wanda ya aibanta ka da abinda ka tuba a kansa kuma shi yayi dai sai Allah ya kama shi saboda haka Allah ta'ala ya ce in suka tuba hakan shi yafi musu alkhairi amma in suka juya baya ubangiji ta'ala zai azabtar da su a nan duniya ya sallata musulmai a kansu a yaƙe su kuma a ci galba a kansu kamar yadda ya faru a yaƙin Badar aka kakkashe manya-manyan kafirai aka ribato mutum 70 a cikin saboda haka Allah ta'ala yana da hanyoyin azabtar da mutane haka kuma a yakin azab aka turo mala'iku da iska suka fatattaki kafirai saboda kaga wannan azaba ce a nan wasu kuma Allah ya tsora musu su cututtuka irin su Al-Walid ibn Mughira wani ciwo ne wanda ba a saba ganin irin sa ba shi ajali saboda haka kowa da yanda Allah yake maganin sa wannan azaba ce a duniya to a lahira kuma akwai azabar wato ainihin wutar jahannama da kuma kaskanci da zai dauka a lafiya din tana nan tana jira ubangiji ta'ala in ya ga dama tun a nan duniya zai kama ka idan ka ce ba za ka yi addini ba sai za ka kangarewa Allah Allah in ya ga dama sai ya tsaye ka rayuwarka a nan duniya sai ka kidime ya zama kullum kana da cikin damuwa da bacin rai da bakin ciki ka rasa kwanciyar hankali ka rasa abin da ya ma dadi kuma ka rasa alƙibla a rayuwarka din ina za ka je baka sani ba duk wata bukata da kake da shi Allah ya toshe maka hanyar da zaka hango ka gano yadda zaka cin maburi ka me ma amfani rayuwarka kai baka sani sai fagauniya kawai kai ta shirme a rayuwa Allah ya dora maka wahala kuma babu addini to kaga tun a duniya kai an maka raba kafin aje lahira kuma ka dan lahira to da ka babu abu mai dadi irin addini ma asana dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbaha al-kufr wal iflas lirajul idan kana da addini kana koran Allah ta'ala za ka samu nutsuwa a rayuwarka ko baka yi arziki ba ko baka yi shugabanci ba ko ka zama malam wani ba Allah zai sa maka nutsuwa a rayuwarka amma in ka ce kai ba ruwanka da Allah ka bauce wa addini kai kawai abin da ka dama kake yi to ba kana cikin damuwa da tashin hankali da ruɗu ko za ka sha wahala wahalan kuma ta koyi wanda ya ganka ma kila ba lalle ya gane ba amma kana nan kana ta azabtuwa Allah na azabtar da kai a cikin zuciyarka amma wani ba lalle ya gane ba amma in kai addini ka kuma kana da aljanna a cikin zuciyarka da kake walwala da ita wani bai sani ba sai dauka ya fika jin dadi kuma kai ka fi jin dadi akwai ni'imar da Allah ta'ala ya maka saboda haka mu ji tsoron Allah mu riko da addini sai Allah ta'ala ya ce
wa minhum man aahada Allah la in aatana min fadlihi lanasaddaqan لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
وبنجي تعالى ومنهم دغتكم منافقين akwai wanda man ahada Allah yayi wa Allah alƙawari da in atana min fadli yace don Allah ya ba mu dukiya daga fadalansa muka zama mawadata lana saddaqanna wallahi za mu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma za mu kasance daga cikin mutanen kirki alƙawari nawa kenan biyu in Allah ya wadata su za su zama masu ba da sadaka kuma za su zama mutanen kirki suka dauka Allah wannan alƙawari to shi kansa ma cewa wai sai Allah ya wadata ka kafin kai zama mutumin kirki ko kafin kai sadaka kaga akwai shirme a ciki ka shardanta Allah yanzu kai ba za ka zama bawan Allah ba sai in ka zama mawadati kenan kai sadaka dai shi kenan shargoliya za ka yi ta yi za ka yi ta saba wa Allah ta'ala to ka cuta kanka ka cuta man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha to da kai kai nagari don kanka in ka munana ma a kanka sharrin abin zai kuma amma duk da haka alƙawari ne suka yi suka ce in Allah ta'ala ya ba su wadata sun da alƙawari za su yi sadaka wa fakirai da miskinai dukiyar da Allah ya ba su sannan kuma za su zama mutane nagari masu ibada masu tsoron Allah masu aiki masu riko da addini falamma atahum min fadli yayin da Ubangiji ta'ala ya ba su wadata daga falalansa bakhilu bihi sai suka yi rowa da shi dike nan suka zo marwata kaga ba su yi sadaka ba kenan sannan wa tawallaw sai suka juya wa Allah baya wa hum muridun suna masu bijirewa daga da'ar Allah dike nan ba su zo mutanen kirki ba kaga sun warware dukkan wato alƙawaran da suka yi kenan da aka ba su wadata sai suka zo marwata kuma suka zo mutanen banza ba su cika wannan alƙawarin ba to da sabbin wannan fa qabahum nifaqan sai Allah ta'ala ya biya musu da munafurci fi qulubihim wanda yake tabbata a cikin zukatansu mana sai Allah ya sa ƙarshen al'amarinsu ko sakamakon su shine munafurci Allah ya dasa musu a cikin zuciyansu wannan har abada ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗe shi idan ka zama kangararre aka maka wa'azi aka maka kai kai ta aka buga ka jaru ga dalilai nan kai sai Allah ya rufe zuciyarka shine babban hukuma da zai maka a duniya alheri ba zai shiga ba shiriya ba za ta shiga ba shikenan ka zama mutumin manza har ka mutu waje ka fada wutar jahannama to da haka Allah ya yi tabi'i akan zuciyar ka kenan to da suka ki su zo mutanen kirki din suka zo marowatan suka juya wa Allah baya sai Allah ta'ala ya saka musu da munafurci a ƙarshen kamarin su wanda zai tabbata fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawma yalqawnahu har zuwa ranar da za su faɗi da Ubangiji ta'ala me yasa bima aqlaqullah saboda sabawa Allah da suka yi ma wa'aduhu abinda suka masa alƙawarin sa na yin sadaka da kuma kasancewa mutanen kirki wa bima kanu yakzibun da kuma ƙaryar da suke wa Ubangiji subhanahu wataala da ƙarya da suke da ma siffar munafiki akwai ƙarya a ciki nan Ubangiji ta'ala yana ba mu labari wato munafikai wanda suka ce hai su idan da su mawadata ne haba da sadaka ko sai na za su dinga ba da sadaka sana da zama mutanen kirki yanzu a kowane in ka tare shi sai ce maka shi abin da ya sa baya sallah ko yake shaye-shaye saboda bai da kuɗi ne tunda bai da kuɗi ko shi yana ga wannan hutu da wannan dan maye da yake shi ne jin daɗi rayuwarsa shi kuma sai ce ai ji daɗi zo mawa da tirin wani da kawai shi ne to me zai rige masa sai din Allah kawai duk ƙarya ce kana talaka baka zo mutumin kirki ba sai ka zo mai kuɗi zaka zo mutumin kirki ai mutanen kirki a cikin talakawa su suka fi yawa a kan wayan da ba talakawa ba duk wanda ya samu dama galibi shargoliya ne yan kaɗan ne a wanda suka samu wadata suka zo mutanen kirki su ne ba su yawa amma talakawa kuma galibin su mutanen kirki to saboda haka suka ce in Allah ya ba su wadata za su zama bayin Allah na gari za su zama mutanen kirki shikenan da Allah ya ba su wadata inda falalan sai Allah arzikin sa kunne kafanti ko ya kunu sai ya kafanti sai suka zo marwata bakhilu bihi shi kuma ruwa mumunan dabi'a ne zagi ne an ce maka kai maruwa shine to an zage ka ba zagin da ya wuce ba zaka sai suka zama maruwata ba ta bayarwa sannan suka wurwure alƙawarin da suka yi na cewa za su yi sadaka ko za su zo mutanen kirki sannan suka bijire wa da'ar Allah subhanahu wataala ya zama ba ta yi wa Allah biyayya kwata kwata shige nan yanzu wadata ta sa sun zama me sun zama mutane banza innal insana la yatagha ar-rahu sara dan ade yana son dukiya wato hibuna mala hubban jamman ko zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min az-zahab wal fidda wal khayl al musawmat wal an'am wal har duk abubuwan duniya Allah ya sa mutun sha'awan su amma la yace zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'a wannan duk ado ne na rayuwar duniya kiyama kuma tana wurin Allah to da haka wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika thawaban to da haka sai ka bi abun nan baqiyatu salihat ayyuka nagari masu wanzuwa sadaka da zaka samu ladanta a lahira sallolinka da zasu wanzu ka samu ladansu a lahira azuminka umranka aikin hajinka bin iyayenka kyautata makwata da yan uwa da miskinai da tallafa bayin Allah wannan shine zai wanzu da zikirin da kake karatun Qur'ani da neman ilimi fahimtar addini wannan sune albaqiyatu salihat ayyuka nagari wanzazzu wanda zaka je ka samu a lahira sun fi alheri akan duk abu da ka samu na duniya babu wani abu wanda ya kai wannan to zaka ba jin dadin da ya kai ka ga ka zama mutumin kirki ka zama kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala to da suka bijire kawai sai Allah yake to ku zama munafukai na har abada sun da dama ku munafukai ne shige na ka da samu zumbu na kurki zuciya ta yi tsara kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubun ko da haka abinda suke aikatawa na munafurci da kafurci ya yi tsada a cikin zuciyarsu shige na bai zai gogu ba bai zai gogu ba saboda mai saboda sun saba alƙawari ba zakka ba sadaka ba zakka babu ainihin gyaran zuciya ba gyaran ɗabi'u ba gyaran halaye sannan kuma ga shegen ƙarya sai su ce maka su mu'mine ne ko ba imani su musulmi ne ba musulunci su masu kyautatawa ne ko ba sa kyautatawa su mutanen kirki ne kuma alhali su mutanen banza ne to dama ita kuma ƙarya ai ɗabi'a ce ta munafiki duk wanda kaga mai yawan ƙarya wallahi munafiki ne don ya koye wani abu a zuciyarsa ne bai nan da wani ƙarya ko dai kana zaka yi ta don a baka abin duniya amma ba zaka ce don haka kai ba kaga munafiki ne ko za ka yi ta don a ce kai bawan Allah ne mutumin kirki amma ba za ka fito ka ce a ni bai na muku ƙaryar nan don ku yarda da ni ne ku ɗauka cewa ne mutumin kirki ne ba za ka faɗi gawa ka ga akwai munafurci a ciki ko za ka ƙarya alama ce ta munafuki duk abin da zai yi to akwai ƙarya a cikin sa ke sa manzo sai ce ayatul munafiki salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qana alama munafiki abu uku ne in yayi magana yayi ƙarya idan aka yi alƙawari da shi ya saba in aka amince masa ya ha'inci to inda zaka gane mutumin banza ne shine idan ya zama makaryaci in dai mutum ya zama makaryaci to kowane abu yana iya yi duk wani fasikanci zai yi ne duk wani aiki na asha zai iya yin to da haka shi yasa idan mutum ya zama makaryaci ma kwata kwata ba abokin mu'amala ba ne mutumin banza ne shi yasa Larabawa suke kin makaryaci ni ban ga kabilan da ba ta son makaryaci irin Balaran ba duk kai ƙarya zaka ji yayi fushi ya shiga wani damuwa ya kama ta ƙarya amma mun an dauki abu wani ruwan dare wani ma abun burgewa ne isharar da shi zo isharar ƙarya ko don ya burge ko don ya samu wani abu ko makamancin wani to duk makaryacin munafiki ne munafikin Allah ne to da haka a ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya a cikin wa'azin a cikin faɗakarwan ku don ku ba da dariya ko don ku burge ko don a ɗauke ku mutanen kirki wannan duk in ka je lahira za ka yi ƙarin bayani sai ubangiji ta ala yace alam ya'lamu
alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha 'allamul ghuyub
ubangiji ta ala yace alam ya'lamu shin munafukai ba su sani bane anna allaha ya'lamu sirrahum Allah ya san sirrin su abinda suke koyewa na kafircin fa Allah ya sani da na munafircin wa najwahum kuma ya san ganawa da suke yi to hadu su biyu ko uku ko goma suna kuskus wajen su koyewa musulmi fa Allah ta'ala ya sani wa anna Allah allamul qulub kuma Allah masanin gaibi ne masanin abubuwan da suke wato ainihin fakiri anan Allah ta'ala yana ga munafikai in sun boyewa musulmi munafurci to ba su yi ta su boye Allah dan shi Allah ba abin da ba ya gani yana ganin sirri hoto kamar yanda yake ganin bayyanansa yana ganin abin da ke cikin zukatan mutane duk wani tattaunawa wanda suke a tsakanin su ubangiji ta'ala sani saboda inna Allah la ba alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da yake goya masa a sama ko a ƙasa babu wannan abin ko guda daya inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka wanda kai kade ka sani amma Allah ya sani da waswasinka da duk abin da zaka saka ya sani ballanta na abin da ka tattauna da wani Allah ya ba abin da yake goya masa to kuma ya san gaggana wanda kuke da kulli-kulli da ake ko dare ko rana kamar yadda ubangiji ta Allah yake faɗa cikin suratul mujadala alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah 'alimun khabir inna Allah bi kulli shay'in 'alim ubangiji ta Allah yake baka san cewa Allah ya san duk abin da ke faruwa a cikin samai da ƙasa ba abin da Allah bai sani ba babu wata ganawa ta mutum uku ba sai Allah ne ya gudu su ya san me in biyar ne ma Allah ne shida su ima wasu kaya ka ba a ce mutum biyu ne to Allah ne na uku ko fiye da biyar din ma ko goma ne ma Allah shi ne na sha ɗayan su ya san duk abin da suke yi aina makano duk inda suke sannan kuma ranar kiyama sai ya ba su labarin abin da suka aikata zai gaya musu kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ubangiji ta ala masanin komai da komai ne ba abin da ke buya masa to munafikai ba su san da wannan bane zaka je ka kulkulla abu na cutar da addinin musulunci ka dauka Allah baya gani Allah yana ganinka a cikin suratul nisa yace yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ta'ala yace suna boyewa wato ainihin mutane amma ba su sani ba sa boyewa Allah ai mutane ba ka son sani to Allah kuma kai ta ka boye masa ne baka isa ka shiga wani wuri wai kai wani abu ka ce Allah baya ganinka duk abin da suke kwana suna kukkulla shi ubangiji subhanahu wataala yace ya san shi abinda Allah bai yadda da shi bane suke yi kuma Allah ya san abinda suke aikatawa ya kewaye ilimi da shi ba abinda wato ainihin yake buya masa to sannan sai ubangiji ta Allah yace wa anna Allah allamul ghuyub tabbas Allah masanin gaibu ne to shikenan magana ta kare gaibu shine abinda yake fake Allah ya san abinda yake fake ba zahiri kawai sani ba alimul ghaibi ne wa shahadat masanin gaibu da abin da ke sarari abin da ke boye da abin da ke sarari gaibu kala biyu ne akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul jismi al-ghaibul mutlaq shine abubuwan da suke boye abubuwan da su wasu sun kasance ba wanda ya sai Allah wasu ba su kasance ba wasu nan ba za su kasance wata kuma wasu kuma har abada ma ba su kasance ba Allah ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa abin da ya kasance da abin da ke kasancewa da abin da nan ba zai kasance da abin da bai zai kasance ba ma Allah ya sani babu abin da wato ainihin yake buya masa saboda haka ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu suna hannun Allah ba wanda ya sani sai su ko kuma taskokin gaibu sito-sito na gaibu suna wajen Allah ne babu wanda ya sani sai shi so da haka kenan Allah shine mai gaibu ko shine mai gaibu manya-manyan guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah shi ya san shi kiyama za ta tashi ba wanda ya sani Allah shi ya san za a yi ruwa yau ko ba za a yi ba Allah subhanahu wataala masu wasashe suna hango alama ne kuma abin ya zai fata su sai a zo ba a yi ruwan ba in sun dace a yi ruwa amma Allah ya sani hajirin nan zai yi ruwa ko ba zai yi ba ko ba hajirin ma Allah ya sani za a yi ruwa ko ba za a yi ba ya san mace mai za ka haifa dogo ko fari dogo ko gajere fari ko dogo mai hankali ko mawakaci malami ko mai ilimi shugaba ko talaka mai addini ko mara addini mutumin kirki ko mutumin banza duk Allah ya sani mace ne ko namiji tun yana maniyya Allah ya sani tun yana gudan jini amma ba likitan duniya da ya isa ciki dan wata uku sai maka ga abin da za a haifa bai isa ba sai an gama hadisansa gaba daya an yi masa al'auransa sai ya leƙa da wani dan tabarau ya ga cewa farji ne ko azzakari ne in ya ga azzakari ne sai ce namiji ne in kuma ya ga farji ya ce mace ne shikenan ya abu da zai yi sai bayan wata biyar ya wuce wata biyar suke iya gane amma Allah ta'ala tun yana digon maniyya ya san namiji za a haifa ko mace mutum bai san me zai faru da shi gobe ba, Allah ya sani. Baka san a ina zaka mutu ba, a kasar ku ko a wata kasar, a garin ku ko a wani garin, a hanya ko a gida, Allah ta'ala ya sani. Saboda haka babu wanda ya san gaibu sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma yakan sanar da wani da wasu daga cikin manzannin sa gaibu. Alimul ghaibi fala yazuru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasduqu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasula. Saboda haka ya Allah shi ne masanin gaibu, amma lokaci yakan gaya wa annabawansa wani abu na gaibu, shi kenan da ya gama su kuma ya zama ba gaibu ba. Saboda haka in ya yarda da wani annabi sai masa wahayi ya ce za a yi abu kaza gobe, annabin ya faɗa kuma abun ya yi, ko ran alkiyama za a yi kaza, ko an yi kaza a can baya, ba wanda ya sani sai shi. Shi kenan kuma yanzu su sun sani, in ya gaya wani to in bai gaya wani ba ma shi kenan dai Allah ya sanar da manzonsa. Amma gaibu mutlaki ba wanda ya san shi sai Allah. Da za a ce maka shin manzalar Usman ya san gaibu, sai ka ce ya san gaibun da Allah ya sanar da shi. Amma gaibun da Allah bai gaya masa ba ko bai sani ba, wannan na Allah. Amma Allah ya san gaibu, sai ka ce eh Allah ya san gaibu. Shi kenan al-ghaibun nisbi kuma shi ne abinda yakan iya koyawa wani ya bayyana wa wani. Wani ya sani kai baka sani ba. Me yake cikin aljihuna ni na sani, kai kuma baka san abin da ke ciki ba. Me yake a kasuwa yanzu kai kana nan masallaci baka sani ba, amma wanda yake kasuwa ya sani, kai kuma ka san abin da yake gudana a nan, shi kuma bai sani ba. To kaga a wajen wanda bai sani ba gaibu ne, a wajen wanda ya sani kuma wannan ba gaibu ba ne. To ba wannan ne ake cewa ba wanda ya sani sai Allah. Shi Allah mutlaqin gaibu ne, kowane irin koyon abu Allah ya san shi, babu gaibun da bai sani ba gaba ɗaya. Amma mutane kuma wani ya san wani abu, wani bai san wani abu ba. Muna fata Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.